min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin falalarsa da rahamarsa bayan wani lokaci da aka samu na hutu da muka dauka to Allah kuma ya nuna mana dawowan bakin wannan darasi namu to insha Allah kamar yadda sanarwa ya gabata zamu yi darasi ne game da abin da ya shafi shiri domin tarban watan Ramadan. Watan Ramadan wata ne na musamman. Watan Ramadan wata ne da Allah ke ba da dama wa masu rabo su rabauta. Idan har mutum ya gagara rabauta a watan Ramadan to ba wani watan da zai iya rabauta a cikinsa. Da yawa cikin magabata watanni kafin Ramadan sukan nace wajen roƙon Allah da ya riskar da su watan Ramadan. Sannan bayan Ramadan ya shuɗe sukan ɗauki watanni suna roƙon Allah ya karɓa musu ibadun da suka yi a watan Ramadan. Domin idan mutum ya dace da alkhairan da ke cikin watan Ramadan to ya isa tudun mun tsira. Watan Ramadan wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware shi na musamman domin gara basa wa bayi. Wata ne na musamman da Allah ya ware don zallan jin kai a cikin wannan wata. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah wadaran wadda Ramadan ya shiga har ya fita bai dace ba. Domin mutane da Allah ke sassauta komai ke sauƙaƙe komai kuma ke saukar da dace a cikin wannan watan. Abu na farko da nake so na ji hankalin mu akai shine amfani da dama. Wato duk matsalar da kaga dan adam ya samu a rayuwa duniya ce ko lahira mafi girman abin da ke jefa shi a matsalar shine rashin amfani da damarsa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ja hankalin al'ummarsa kan amfani da damammaki da Allah subhanahu wa ta'ala ke ba su a rayuwa. Wata ran ya ajiye wani bawan Allah yana mishi wa'azi. Annabi yace mishi irtanim khamsan qabla khamsin. Annabi yace karibaci waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu biyar su cimmaka. Haka waɗannan abubuwa suke kiliya a rayuwa. Idan kaga mu da wannan to nan gaba kuma zaka gamu da wannan. Annabi yace to duk lokacin da ka hadu da damar kai amfani da ita kafin rashin damar ta cin maka. Annabi yace akwai wadansu abubuwa biyar sallallahu alaihi wasallam, karibace su, ka ganimance su. Annabi yace kafin kishiyoyin su guda biyar su cin maka, hayataka qabla mautik, annabi yace rayuwarka kafin mutuwa, duk abin da kake bukata kai duniya da lahira jarin shine rayuwar. Idan lakcarin kake yi in ka mutu ai ya kai, in albashi kake karba in ka mutu ai ya kai, duk abin da za ka yi a rayuwa alkhairi ne ko sharri, ita dai rayuwar nan ita ce babban jari. Daga ran da ba ita wannan abun ya tsaya. Annabi ya ce to karibaci rayuwarka kafin mutuwa, karibaci rayuwarka kafin mutuwa. Annabi ya ce sihataka qabla sakamika, karibaci lafiyarka kafin rashin lafiya. Kullum muna maimaitawa wannan asibiti da yake bayan mu da kake gani, akwai wanda yake kwance a asibitin yafi wata uku ko bakin gabe ta kaba yana ciki. Kai duk inda kake so ka je za ka je, watakila yadda kake zirga-zirganka shi ma da haka yake zirga-zirgansa. Annabi ya ce ka mori lafiyarka kafin rashin lafiya, ka yi amfani da dama ta lafiya. Annabi ya ce kafin rashin lafiya, shababaka qabla haramika, annabi ya ce ka yi amfani da dama na samartaka ƙuruciya da kake da shi, annabi ya ce kafin tsufa ya cin maka. Akwai abubuwa da dama wadda in shekaru sun shigo to wayan mutum ya kare. Shi yasa daga ran da aka ce maka babanka yayi ritaya to wayansa ya kare. Yanzu ko ce mishi kai kana zuwa yana jira ka zo, in kuna magana yana jira, duk daman makin a lokacin ka so mafi yawa duka sun tafi. Yanzu kuma sai ku abinda ku kai. Ƙuruciyarka ƙarfinka, duk damar da kake so ka yi amfani da ita a yanzu kana da shi. Ka yi karatu, kowane irin karatu kake so ka yi, ka sa lafiyarka da ƙarfinka a duk abin da kake so ka saka. Akwai lokacin da ba zai yiwu ba. Faragaka qabla shughulik, annabi ya ce ka yi amfani da faraga, dama na lokaci. Annabi ya ce kafin abubuwa su dabaibaye ka. Akwai lokacin da kana so ka yi abin da za ka yi amma abubuwa sun sha kanka ba zai yiwu ba, to tun ba su sha kanka ba ka yi amfani da damarka. Gina ka qabla faqrik, annabi ya ce wadatar ka kafin rashin wadata. Da yawa wurare a cikin alkur'ani za ka ga mutane a gaba ga Allah suna ta roƙon damammaki, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Allah ya ce walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu da za ka ga lokacin da masu laifi suka kifar da kansu a gaba ga Allah ranar alkiyama. Rabbana suna cewa ya Ubangiji absarna wa sami'na, Allah yau mun gani, Allah yau mun ji, duk abin da ake gaya mana Allah yau mun ji, Allah yau mun gani, farji'na na'amal salihan, Allah ka maida mu ka sake ba mu dama za mu yi kyakkyawan aiki. Inna muqinun, Allah muna da yaqini, za a ba su damar. Kaga wannan maganganun duka na rashin amfani da waccar damar ce yanzu suna nema a sake ba su dama, to irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa a Qur'ani. Wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi,
wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
يا ويلتا
ليتني لم اتخذ فلانا خليلا.
ويوم يعض الظالم على يديه الله ترانر ده الظالم زي سنيا هنايانسا بيو اباكرانا القيامه يجيزا كاسن ندامر دنيا hannu ɗaya ake sawa a baki kuma yatsa ɗaya a ciza to na lahira hannaye biyu ake sa a ciza. Yaqulu zai ce ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila, nadama ta kai tona ina ma da hanyar manzon Allah nabi, ina ma da sunna nabi. Wallahi duk ɗan bid'a sai yayi wannan da na san. Duk wanda ya kafirce ma Allah, ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi sai yayi wannan nadamar. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, zai ce kai tona nadama ta, ina ma da bar riƙuwa ne a matsayin majibanci masoyi ba. Laqad adallani an adh-dhikri ba'da irja'ani, gashi ya badda ni daga tafarki bayan gaskiya ta zo mini. Duk waɗannan nadama ba za su yi amfani wa bawa ba, to ka yi amfani da damarka, ka yi amfani da damarka. Allah kaɗai ya san iya adadin waɗanda muka yi Ramadana tare da su bara, wadda yanzu ƙashinsu ya yi fari a kabari. Amin. Watan Ramadan wata ne mai albarka, wata ne mai albarka. Yadda kaga Allah ya ambaci Al-Qur'ani ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Allah ya ce kitabun wani irin littafi ne gagarbadau mai albarka. Anzalnahu ilayka mubarakun, wadda muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma littafi ne mai albarka. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, shi yasa duk wanda yayi alaka da Alkur'ani zai yi albarka, saboda littafi ne mai albarka. Kamar harami ne ɗakin Ka'aba, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, Allah ya ce ɗaki na farko da Allah ya ajiye a bayan ƙasa don bayi su kaɗaita shi da bauta, lalladhi bi bakkata, shi ne wanda yake Makkan nan, ba ɗakin Ka'aba ba, mubarakan. Allah ya ce ɗaki ne mai albarka, waje ne mai albarka. Alaka da harami yakan ƙara wa mutum albarka. To haka watan Ramadan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa, atakum shaharun Ramadan shaharun mubarak. Annabi ya ce albishirinku, ga watan Ramadan ya zo muku, wata ne mai albarka. Da Allah ya zo magana a kan saukar da Alkur'ani da ya yi a watan Ramadan a daren Lailatul Qadari, sai ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Watan Ramadan wata ne mai albarka. Alaƙarka da Ramadan alaƙa ce da rayuwarka za ta yi albarka duniya da lahira, duniya da lahira. Wata ne mai albarka. Yana daga cikin albarkan watan Ramadan, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idha kana awwalu lailatin min shahri Ramadan, annabi ya ce idan daren farko na watan Ramadan ya shigo, kana zaune sai ka ji an ga wata, an ga wata, an ga wata, la hawla wala quwwata illa billah. Idan farashi za a yi duniya bata isa ta sayi shiganka watan Ramadan ba, kawai sai dai rahmanin Allah. Amma farashi cewa ka biya a ja kwananka zuwa watan Ramadan in za ka ba da duniya da abin da ke ciki bai kai a ja kwanakinka da shi ka shiga watan Ramadan ba, kawai sai dai rahamar Allah. Annabi ya ce idza kana awwalu lailatin min shahri Ramadan, idan daren farko ya shigo na watan Ramadan, yau aka ce Ramadan an ga wata ba Ramadan ya shigo ba, to kaga azumi fa sai da asuba tukunna a dauka. To wannan dare na farko na watan Ramadan na shiga, annabi ya ce sufidati shayatin wa maradatul jin, za a kama dukkan shedanu da kankararrun aljanu da suke takarawa wajen batar da bayin Allah, annabi ya ce duka za a kama su a daure. Kenan dama a sake suke ko? Daren farko na Ramadan ana kama dukkan shedanu da suke addaban bayin Allah a daure su. To kai idan baka zan mutumin kirki a lokacin ba, sai an saki su ne zaka zan mutumin kirki? Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salaka qabla an yughfar la, Annabi yace Allah wadaran mutumin da Ramadan ya shigo har Ramadan ya fita bai samu afuwa da gafaran Allah ba. Ya nuna ba mai rabo ba ne. Abu na farko su fidati shayatin wa maradatul jin, za a kama shedanu da kankararrun aljanu da suke batar da jama'a a daure su. Annabi ya ce wa kulliqat abwabun nar, annabi ya ce za a kama kofofin wuta duka a kule, falam yuftah minha babu, annabi ya ce ba za a bude wata kofa ba har ƙarshen watan Ramadan. Za a kama kofofin wuta duka a kule, kenan ya nuna maka dama wuta a bude suke. Daga inda aka ce Ramadan ya shiga, yau an ga watan Ramadan, to a wannan dare Ubangiji zai sa a kama kofofin wuta duka a kule, wa futihat abwabul janna, za a bude kofofin aljanna, falam yughlaq minha babun, kuma ba za a sake kule wata kofa ba har kuma sai Ramadan ya fita. Sakon da ke ciki shine a Ramadan Allah harkar rahama kawai yake yi da bai, wuta a kule take. Ai ka gane sabon? A kule take, hada na wuta ba a yin sa a Ramadan, sai wanda ya je ya bude da kansa ya shiga. Jama'a mun fahimta? Kamar gidan mai ne Malam Muhammad, ko akwai mai a gidan, in an kule gidan mai, ai ana gaya ma ba na sayarwa ba ne. Wutan akwai ta, to amma an kule. Jama'a mun fahimta? Kofofin aljanna duka an bude, shi yasa Ramadan rahamar Allah ɗibi da kanka ne. A Ramadan ɗibi da kanka ne, kofar aljannan an bude, tunda aka ce an bude ai ka gane. Kuma falam yughlaq minha babun, ba za a kulle wata kofa ba sai ran da kuma aka ce ga watan Shawwal ya kama. Wannan duka na daga cikin albarkan watan Ramadan. Kai kokari ka ribaci wannan daman maki. Wa yunadi munadin, annabi ya ce Allah zai sanya wani mai shela ya shelanta, ya baki alkhairi aqbil, zai ce ya kai mai neman alkhairi, damuwarka aljanna, rahama gafara, yaya za a yi ka riski alkhairin duniya da lahira, zai ce aqbil, fiskanto ga lokaci yayi. Wa ya baki ya sharri aksir, ya mai fafutukan sharri, ka shiga nan ka fita nan, ka shiga nan ka fita nan cikin ayyukan sharri, wannan mala'ika zai ce ka takaita ma kanka. Me yasa? Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laila, Allah yana da waɗansu ƴantattu a duk daren Ramadana har ƙarshen watan Ramadan. Duk dare daga ran da aka ce an ga wata a daren, Allah zai ware waɗansu dubbai na bayi wadda ba wanda ya san iya adadinsu, in ba Allah ba Allah zai ƴanta su daga wuta, su an sallame su an sallame su. Wannan sallaman kuma an yi shi ne alfarman watan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nari, Allah yana da waɗansu ƴantattu da yake ƴanta su daga wuta. Wa dhalika fi kulli laylatin, kowani dare daga cikin daruruwar Ramadan, kowani dare daga cikin daruruwar Ramadan ana ƴanta adadin waɗannan bayin daga azabar Allah. Jama'a mun fahimta? Saboda kana daga cikin albarkan watan Ramadan shine daga ran da daren ya shiga shi kansa sabon Allah an mishi takunkumi. Shi yasa da ka ga idan Ramadan ya shigo har ƴan shaye-shayen nan da ka ga abun ya lafa. Haka ne, sai ka zo ka samu wani gayi a sahun gaba. Haka ne ko? Yana daga cikin albarkan watan Ramadan shi ne akan kule ƙofofin wuta saboda rahmar Allah. Allah ya nuna maka wannan lokaci ba lokacin hada-hadan wuta ba ne, sai dai kai in kai ka saya da kanka. Ana buɗe ƙofofin aljanna wadda ana nuna maka an yi bononza, abinda ake bukata ka nema a baka. Sannan a kowane dare akwai dubbai da ake ƴanta su daga azabar Allah. Wannan duddaren duniya har daruruwar Ramadana su kare, duddare za a ƴanta waɗannan basu ba wuta basu. Allah ya sa mu na ciki. To dukkan waɗannan alkhairai, dukkan waɗannan damammaki, ƴan uwana masu albarka, shiri ake mishi ka nuna da gaske kana so ka ribaci waɗannan damammaki. Ita rayuwa ba ta da tabbas. Ka shirya, ka kintsa, ka yi shiri na musamman domin ribatan waɗannan alkhairai da watan Ramadan ke zuwa da su. Annabi ya ce Allah wadaran wadda Ramadan ya shigo har ya fita bai dace ba. Domin inda ka gagara dacewa a nan, to a ina ne za ka dace? Ka shirya mu haka. Ka yi shiri na musamman domin riskan waɗannan alkhairai. Yana daga cikin shiri ma Ramadan yana daga cikin shiri da za ka yi wadda zai nuna da gaske kake yi, shine tuba da tubuwa daga munanan ayyukanka. Kar ka bari Ramadan ya riske ka a cikin sabon Allah. Kin tuba, bari Ramadan ya riske ka a cikin laifuffukanka. Wannan kana nuna ma Allah kai ba da gaske kake yi ba, kuma baka damu da abinda zai je ya dawo ba, kuma abinda zai je ya dawo nan zai dame ka. Tuba, matsalar sabon Allah tana hana muwafaka, wato tana hana ka yi dace abinda duk ake so a riska. Shi sabon Allah yakan hana kai ka samu dace da duk abinda alkhairi ne. Saboda ka tuba da komawa zuwa ga Allah. Tuba da komawa zuwa ga Allah yana daga cikin shiri da za ka yi a cikin kwanakin nan shi ne tube kanka daga cikin laifuffuka. Waɗannan laifuffuka da su iya hana ka dacewa gaba ɗaya da alkhairin watan Ramadan. Shi duk lokacin da bawan yake so ya samu wani abu a wajen Allah, abinda Allah ke bukata abinsa, shi Allah ya ga da gaske kake yi wannan da gasken, wallahi in baka sa shi a cikin aikinka ba, Allah ba zai saurare ka ba. Duk abinda kake so, duk abinda kake so a gun Allah, abinda Allah ke bukata ya ga kai da gaske ne kake yi. A cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man sa'ala Allaha shahadata bi sidiqin ballaghahu Allahu manazilash shuhada wa in mata ala firash. Annabi yace duk wanda ya roki Allah shahada sai yace da gaske, da gaske yake yi yana neman shahada, ballaghahu Allahu manazilash shuhada, Allah zai kai shi matsayin shahidai, wa in mata ala firash, ko a gadonsa ya mutu akan shimfidansa a cikin gidansa. Me yasa za a shigar da shi cikin shahidai? Annabi ya ce saboda da gaske yake. Jama'a mun fahimta, kaga wannan da gasken ko sabon Allah malam da kaga mutanenmu, mutum ya ce yayi ya dawo, yayi ya dawo, shi yana shi kansa na roƙon Allah yana so ya bar laifin. To ma kasan me yasa Allah baya shiga? Saboda he's not serious. Shi kansa ba da gaske yake ba. Wata alaka ce mummuna, misali tsakaninka da wacce har yanzu nan gobinta yana wayinka, ya da ka ce ma Allah kuma kana so ka bari, ke ma kina so ku bari, kun fahimci maganar ko ba ku fahimta? To da yawa mutanen mu sukan nemi taimakon Allah akan wani abu, amma saboda ba da gaske suke yi ba. Mun fahimta, Allah ba zai shiga cikin sha'anin su. Idan wani mummunan aiki ne, duk abokan da ake aikin da su kuna tare, bayan ka ce ma Allah kana so ka bari, idan ka tafi wajen zai turo mala'ika ya koro ka ne? Ku duba wannan mutumi, kun gane? Ku duba wannan mutumi da ya kashe mutane 99. Al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin, Annabi ya bada labarin. To amma duk lokacin da yayi kisan sai ya shiga tashin hankali da damuwa, kuma daga bayan sai zo ya koma sai ya tambayi wani bawan Allah mai ibada cewa ni ga irin ta'addancin da nake, na kashe mutane kaza da kaza, yanzu akwai tuba? Ya ce mishi kai laifin yayi girma babu tuba. Shi ma ya kashe shi. Still kuma da ya kashe shi ya je ya sake tambayan wani malami, kun ga kenan shi ma in yayi laifin yana damuwa. Malamin sai ya ce mishi ai ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Yace amma matsalar da ka samu shine kana ta kuɗi da abun da yake laifuffukanka, inda kake laifin anan kake, abokanka da su kake, abu kaza da su kake, har yanzu baka tubu ba. Idan kana so ka tuba ka dace, akwai wani gari waje kaza da kaza, mutanen kirki ne bayin Allah, ka je ka shiga cikin su ka zauna, idan ka zauna ka bauta ma Allah tare da su, ya siffanta mishi komai, wannan bawan Allah sai ya je tattara kayansa ya kama hanya. Yanzu da gaske yana so ya bari ko ba da gaske ba? Kafin ya isa garin, Annabi ya bada labarin mutuwa ta cin mishi, ƙarshen labari da yanzu yana aljanna. Ka san me yasa? Saboda yanzu da gaske yake so ya bari. Jama'a kun fahimta? Kaga Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da matan nan ta yunkura tana neman sa da alfasha, ai a gudu ya fita. To haka ake. To yanzu gudunka haka ne mana? Haka ake. Amma kuna tare har 11 dare, har 12 dare, ba haka Allah ya ce ba? Wastakabbar was lokacin da ta tinkari Annabi Yusuf, ina fa cewa yayi da gudu. To yanzu ya nuna ma Allah ai da gaske bai so. To haka ake. Allah sai ya shiga cikin abu. jama'a muna fahimta to wannan da gasken zamu zo mu yi bayani akan sa a tafsirin mu na Ramadan irin su fala ya alamanna lahu alladhina sadaqu zaka ga Allah yana magana masu gaskiya to gaskiya shine in addini ne in imani ne ka ta gaske kake jama'a mun fahimta to ka shirya shiri kuma na gaskiya kana so ka tuba kana so ka tsira kana bukatar ka dace kana bukatar gafara kana bukatar rahama kana bukata ka dace da dukkan waɗannan alkhairai na Allah dake cikin wannan wata yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya yi tsayuwan daka wajen ganin ya daidaita akai shine abu na farko shi azumin ka ka tabbatar azumi mai kyau kake da yawan mutanen mu sukan dauki azumi shine kawai mutum in yayi suhur bai ci abinci ba bai sha ba bai sadu da iyalinsa ba yayi azumi ana samun matsala shi azumi ana yin azumi ne na cin abinci da sha a kame ana azumi na kamewa daga sha'awa ana azumi na kame gabobi ne daga sabon Allah na kame harshe daga munanan zantuttuka dukan su abu daya ne azumi daya ake yi kamewa daga cin wani abu ko shan wani abu kamewa daga isan bukatar ka zuwa ga sha'awarka kamewar gabobinka daga saba ma Allah kamewan harshenka daga alfasha shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju annabi yace yo dewa mutane suna azumi amma iya sakamakon da suke samu na azumin yunwa kawai da suka ci yunwa kawai me ya sakamakon azumin annabi yace yunwa yawa a wata riwaya rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash annabi yace wadansu suna azumi amma fa iya sakamakon azumin abinda suke samu a madadin azumin kishi da yunwa ya wuni da yunwa ya wuni da kishi annabi yace iya abinda ya samu na azumin su kenan ka san abin da yake faruwa to wannan irin azumin wanda suke ganin kawai abinci da sha shine ke taba azumi kai kokari kai azumi irin azumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ai yanzu waɗannan da annabi yace rubba sa'im laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash annabi yace waɗansu suna azumi amma abinda suke samu a azumin shine yunwa da kishi kawai da suka ji kana jin sun ci abinci da rana ne kana jin sun sha ruwa da rana ne to kai ba za ka ji tsoron kar kai ma azuminka karfa irin wannan azumin ba ne to da yawan mutanen mu sukan dauki azumi shine idan mutum bai ci komai ba ko bai sha komai ba shikenan yayi azumi to matsalar shine kar ya fada karkashin wannan hadisi ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu annabi yace man lam yada qawla zur duk wanda bazai bar qawla zur ba man lam yada qawla zur duk wanda bazai bar shaci fadi ba in social media yanzu ba gwana ta yada na mutu ba haka ne gani nan kuma kakau to haka ne wani shi ma ya gani ya yada wani shi ma ya gani ya yada shedan zurke nan man lam yada qawlan zur annabi yace duk wanda bai bar qawlan zur ba qawlan zur ƙarya ya shiga man lam yada qawlan zur annabi manci ya shiga man lam yada qawlan zur gulma ya shiga man lam yada qawlan zur ashar ya shiga man lam yada qawlan zur dukkan maganganu na batsa da alfasha sun shiga annabi yace man lam yada qawlan zur duk wanda bazai bar qawlan zur ba wal amala bihi ko aiki da shi shine a zo a kawo mai jita-jita ya hau kai a kawo mishi magana wadda ba ta da tushe ya hau kai
duk wanda ba zai bar kaulin zur ba wal amala bihi ko aiki da shi wal jahl ko wauta da dabbanci annabi yace falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu to Allah bashi da bukatar wannan mutumin ya bar abincin sa da abin shan sa ma'ana karfa ka dauki azumi baka ci ba baka sha baka zo ka ce a biya ka in dai har baza ka bar kaulin zur ba in dai baza ka bar aiki da shi ba in dai baza ka bar munanan ayyuka ba annabi yace to Allah fa bashi da bukatan ka bar cin abincin ka ko shan ruwan ka to da yawa ana samun matsala anan domin da yawan mutanen mu sukan dauka kawai rashin cin abinci da shan ruwa ko rashin kusantan iyali shike nuna azumi shike nuna azumi waɗannan abubuwa da muka ambata ko ba su bata azumi ba shi ba amma in suka rage mishi karfi suka rage mishi lada ko suka tauye shi ai ka tutu saboda ka azumin ka kayi kokari kayi azumi irin azumin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta da shi yana daga cikin abinda ake so a shirya mishi a mishi tanadi don ribatar Ramadan shine kama alqur'ani lokaci na musamman shi alqur'ani best din sa shine watan Ramadan duk yadda qur'ani ya rasa lokaci abunka kar ya rasa a Ramadan rashin lokacin Qur'ani naka a Ramadan wannan alama ce ta tadewa shi yasa ba gani da malamai musulunci suke in Ramadan yazo sai a koma a taru akan Al-Qur'ani idan baka iya karatun Qur'ani ba ka tsara makanka daga farkon Ramadan zuwa karshen Ramadan insha Allah zaka iya karanta Al-Qur'ani ka nemi wani makaranci ka dora makanka kafin Ramadan ya fita zaka iya daukan alqur'ani ka karanta idan ka iya baka goge ba to ka nemi wani makarancin alqur'ani da ya san qur'ani ya dinga ma darasin qur'ani a Ramadan in ka iya kama alqur'ani tsari sau nawa zaka yi sauka a Ramadan me zaka dinga karantawa a kowace rana ko kowani bayan sallah sannan wani lokaci ne ka ware ma shi alqur'ani tsari ake lokacin kai yara makaranta ka mishi tsarin sa lokacin sauraron tafsirin alqur'ani ka ware mishi lokacin sa lokacin abu kaza wato ya zama Ramadan ya shigo ka samar da tsari kar ka yadda Ramadan ya zo ya same ka barkata ya zama kana da tsari da zaka amfani dukkan alkhairan da ke cikin watan Ramadan wanda ka isa zuwa gare shi saboda ka maganan alqur'ani maganan alqur'ani duk Ramadan Allah kan turo mala'ika Jibril ya zo yi darasin qur'ani wa manzon Allah a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu bayan sun gama darasin qur'ani sai mala'ika Jibril ya ce mishi a sake karo na biyu annabi ya ce ina jin za a yi na biyu jikina ya ban Ramadan din karshe kenan ashe kenan kaga alqur'ani ya kamata a ce na da lokaci na musamman a rayuwarka yana daga cikin abinda zaka mai tsari domin moran watan Ramadan alkhairansa albarkarsa ka dace da dukkan alkhairan da ke cikinsa shine kiyaye sallolin dare a watan Ramadan musamman kaga tarawihin nan ka tsaya mishi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yayi qiyamul layli yayi wannan sallan dare na watan ramadan annabi yace an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifin fukansa ya kuma dace da alkhairi kai tsari ka san wani ana raka'a hudu sai ya wuce ya fita wani ana raka'a biyu sai ya wuce ya fita wani ana raka'a kaza sai ya wuce fita kuma yaje ta lallasa wayansa wayarka kamar ta tsari a Ramadan kamar ta tsari a Ramadan amma kace yadda yanzu kake mu'amala da waya haka zaka yi mu'amala da waya a Ramadan to zaka daga kai ka samu an tafi haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ma'al imami hatta yansarifa kataba Allahu lahu qiyamal layla duk wanda ya bi liman sallan tarawihi har aka gama da shi liman yayi sallama annabi yace za a rubuta mai Allah zai rubuta mishi daren duka yayi qiyamul layli har alfajir take to to kasan wani zai ce ai zai je gida ne ya karasa sauran to idan ka tsaya aka karisa da liman annabi ya ce za a rubuta ma duk daren kai kaga koda ka je kai wanda kace za ka yi ai kaga nurun ala nur yanzu haka kawai a ce muna gama karatu arma sai ce to a daidaita sau za a yi tarawihi kun ga an samu matsala wani abu ne da baka isa ka ce a hadu a yi shi ba sai a Ramadan to me yasa a Ramadan din kwanaki ne gidayayyu ba za ka tsaya a yi da kai ba me yasa ba za a yi da kai ba wanda in ya wuce limamin angonku ya isa ya hura laspika ce ku zo a yi tarawih ba zai yiwu ba kai amfani da damar ka kai amfani da damar ka dan zu arma yana tilawa nake wani bayani wa ƴan uwa kan wata aya a suratul tauba da annabi ya kira tafiya illa tansuru zuwa ga tabuka
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنة لم يروها وجعل
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله يبوء
زوجي القرآن
wato in mutun ya samu inshirahu sadar game da alqur'ani to ya dace da dukkan alkhairi shi yasa da Allah ya ba mu annabi Musa dama ya roke shi qala sai ji rabbishrah li sadri Allah kamun inshirahu sadar manzon Allah Allah ya ce mishi alam nasharah laka sadrak
alam nasharah laka
Allah ce ba mu maka inshirahu sadar wato zaka dinga ganin keke da keke ne kasan mutum zai ga tarawihin nan ya dan mishi wahala amma zai iya wuni a gona haka ne saboda ka wata salla ce da za a yi a minti 30 ta fi damunsa a kan wuni a gonarsa kuma gonan babu tabbas wannan kuma da tabbas to haka ne so da zaka mutun ya shiga wata wahala da ba tabbas bai ganin wahalan amma lokacin da da'a aka ce yayi da'a sai yaga abun ya mishi to karka samu kanka a cikin masu gudu wa sallan tarawihi ko tahajjud ka tsaya kai in ya wuce ya wuce sai kuma mi nisan kwana yana daga cikin abinda zaka shiryawa Ramadan a kansa domin ribatan alkhairin da ke cikin watan Ramadan shine ciyarwa a watan Ramadan. Ciyarwa. Kai kokari ka zama cikin masu ba da gudumawa wajen ciyar da bayin Allah a watan Ramadan. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man faddara sa'iman duk wanda ya bude bakin mai azumi ya shirya ma wani mai azumi abincin bude baki kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a annabi yace yana da kwatankwacin ladan mai azumin da aka ma bude bakin kun gane ba kuma tare da ladan shi mai azumin ya tawaya da komai ba wato inda zaka shirya abincin bude baki wa mutum uku ka shirya bude baki wa mutum uku waɗannan mutane uku idan ka musu bude baki duk abinda Allah ya ba su a ranar na azumin su annabi yace kai ma Allah zai baka sanadiyan abincinka da suka ci annabi yace kuma ba nasu ladan za a rage a baka ba a nasu cikakke karamci ne irin na Allah kai ma zai baka saboda haka misali inda za ka yi bude baki ma wani sai aka samu a ranar misali lada 1000 aka bashi a azumin sa yau complete to kai ma Allah zai baka lada 1000 na shirya mishi bude baki jama'a mun fahimta kage idan kama mutum uku kage ka shafa ne sannan abinda ke cikin bude baki na alkhairi zaka iya ma mutum bude baki ka samu lada a azumin sa irin wanda kai anaka baka samu kaman sa ba yawa arma saboda ka zaka iya kama wani mutumin kirkin da kai kasan yafi kada in ya dau azumin kamin mene daga karatun alqur'ani sai ambaton Allah sai ayyukan alkhairi wanda kai ka me wanka da nagartarka bata kai tashi ba wata kil inda za ku kai azumin a ce ka samu 1000 shi wata kil yana da 1500 ko 2000 kun gane to in ka mai bude baki za a baka kwatankwacin abinda aka bashi kaga kai akan azumin san ka samu abinda kai akan azumin kama baka samu ba to kaga idan zaka iya bude baki wa mutum 30 ka ba kai ka tashi da guda 30 din saboda kar kai kasa a guiwa kuma da yawa aikin alkhairi kan su cewa mutanen mu sai su dauka sai masu kudi ne da su yi a'a kai iya abinda kai ma da ka iya ka sai yanzu duk bayanin nan da ake wani yana ta lissafin gunda zai je ya dinga shan ruwa waje mai kyau haka ne shi bai tunanin shi me zai yi wani ya mora shi lissafi yake ina ne gun shan ruwa mai kyau jama'a mun fahimta saboda haka kai ma ka yi abinda za ka iya yana daga cikin aya tana daga cikin ayoyin alkur'ani da kusan kowane musulmi ya haddace amma kaso mafi yawa kuma ba su fahimce ta ba shine in tansurullaha yansurkum ai kaji kowa ma duya karasa in tansurullaha yansurkum shi Allah yana cewa ka taimaki addini ya taimake ka to mutanen mu kuma suna jira ne Allah ya taimake su tukunna su taimake addini shi Allah abunda ke hannunkan duk kashi kai aiki da shi ya gani kai kuma kana jira yanzu sai ka samu kaza saboda haka zaka je ka samu anguwa an yanka fili an share komai an yanka filaye kowa ya zo ya gina gidansa a anguwa sai a ware wani masallaci 40 by 40 shi kuma sai a yi komiti a dinga yawo a gari ana neman kudin da za a gina masallacin amma kowa ya gina gidansa haka ne ko ba haka ba haka ne kowa ya gina gidansa wannan masallacin ne da girmansa bai wuce falon ɗaya a anguwan ba to wannan masallacin shi kwamiti da an mishi an dinga bin kan gidajen mutane da takardu ana ce musu masallacin anguwanmu za a gyara kai yanzu baka ji kunya ba anguwanku wani ya zo daga wani guje muku masallacin anguwanku ku ba musulmai ba ne haka ne to haka ne in abu ya shafi addini to nan kowa jira yake lissafinsa daban to Allah cewa yi kai aiki ya taimake ka in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah ma'ana kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku to kai kokari juhudul mukil kai kokari duk kashin abun da kake da shi kai ma kai aiki domin ribatan abun da ya sawwaka maka na alkhairan da ke cikin wannan wata na Ramadan yana daga cikin abinda ake shirya mishi a tsara mishi domin ribatan alkhairan da ke cikin watan Ramadan shine addu'a e wata ne na amsa addu'a wata ne na amsa addu'a roƙon Allah kai kanace wajen roƙon Allah yana daga cikin mafi girman abinda za ka nace wajen roƙon Allah shine aljanna kan yi misali daga wuta kanaci wajen roƙon Allah ya shirye ka, kanaci wajen roƙon Allah ya shirye ka, kanaci wajen roƙon Allah ya shirye maka da ƴaƴanka da dukkan wanda ya sauka addu'arka ta je kansa. Eh, akwai wani bawan Allah da muka haɗu da shi, muna tare da Malam Mahmud, mun tsaya mun yi tafiya ne, mun tsaya za mu yi wani abu, sai ya hango ni, sai ya zo muka gaisa, Malam lafiya lafiya, ya ta faɗan alkhairi. Sai na ce, to ku yi ta mun addu'a Allah ya shirye ni. Ya ce, kai din shi alisabi sani irin na shakonan nan. To da na ga zai ɓaro min aiki, sai na ce mishi, ai annabi ma yana roƙon shirya. Shi alisabi zaɓe na ce, ku yi ta mun addu'a Allah ya shirye ni. Ya ce, kai din. To haka ne, masagir da gaske ne, da wannan ya sa malamai suka rasa addu'ar jama'a. Kowa yana so malami ya mai addu'a, amma shi yana ganin malam bai da wata bukatar addu'a, kuma bukatar da yake da ita na addu'a ta fi bukatar ka, domin shi hulɗa yake da shiriyar al'umma. Jama'a, mun fahimta? Masu karantaswa, masu da'awa suna bukatar addu'a fiye da tsammaninka, domin duk inda tuntube ya zo, to masifa ce, masifa ce. Jama'a, mun fahimta? To roƙon Allah shirya, kanaci roƙon Allah ya shirye ka, addu'a game da zaman lafiya a duniya da lahira, addu'a wa ƙasa, kunaci wajen addu'a ma ƙasar nan da sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya. Al'amarin mutanen nan, wallahi sai mun kai kokumbaran mu wajen Allah. Ku dage da yi wa ƙasan addu'a, addu'a wa shuwagabanni, ku yi ta musu addu'a, Allah ya shirye su ya daidaita al'amuransu. Addu'a ma ƴaƴa, addu'a ma iyaye, addu'a wa malamai, addu'a ma kowane irin al'amari, duka irin dukkan jami'an tsaro da kuke da su, ku roƙa musu Allah dace da daidaitun al'amura. Saboda haka watan Ramadan wata ne na addu'a da roƙon Allah. Saboda haka mu dage mu baza komarmu, kuma mu yi ta sa junanmu a cikin addu'a. Annabi ya ce, duk wanda ya ma dan uwansa addu'a a bayan idonsa, to Allah zai amsa. Wato, yi ma dan uwanka addu'a a bayan ido sababi ne na Allah ya amsa mishi. Bayan kayi addu'an, Annabi ya ce, kai ma Allah zai wakilta mala'ika ya ce, kana da kwatankwacin abin da ka roƙa mishi. Allah ya samu dace, Allah kuma ya riskar da mu Ramadan cikin alkhairi. Allah ya taimake mu, ya ba mu karfin gwiwan yin abin da ya dace. Allah kuma ya karɓa mana, ya datar da mu da alkhairin duniya da lahira. Insha Allah, yau za mu yi hutu, to kuma sai abin da ya shafi watan darussanmu na cikin watan Ramadan. Kamar yadda aka sani, insha Allah, a cikin waɗannan kwanaki muke sa rai na buɗe sabon masallacinmu. Insha Allah, za mu gabatar da tafsirin Alƙur'ani a cikin masallacin. To amma kamar yadda muka ambata a bayaninmu na baya, zai yi wuya a ce a wannan ranar za mu buɗe masallacin. To amma dai ana aiki tukuru a yanzu haka, so insha Allah, kafin shigan watan Ramadan, insha Allah, za mu sanar da jama'a abin da ya shafi buɗe masallacin, in Allah ya yarda. Abu na biyu shi ne, za mu gabatar da tafsiri kashi biyu bana, saboda ga darasinmu, tafsirinmu na S19 ko, to ga kuma darasin wannan sabon masallacinmu insha Allah. To darasin tafsirin Alƙur'ani da za mu yi na S19, za mu mai da shi ne bayan sallan asubahi. Sannan sabon masallacinmu kuma za mu gabatar da tafsiri ne bayan sallar la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa karfe 5 kamar yadda muke yi sauran shekaru da suka wuce a baya. Saboda haka darasin mu na tafsirin Ramadan na S19 ya koma bayan asubahi na sabon masallaci, kuma za mu dinga yin sa karfe 4 da rabi bayan sallar la'asar insha Allah. Hakanan galibin darussan da muke gabatarwa na Ramadan, irin tafsirin mata da darussa na ilimi da ake gabatarwa a Ramadan, duka za a gabatar da su ne a nan sabon masallaci tare da ƴan uwa da muke gabatar da dukkan darussan da suka shafi watan Ramadan. So dukkan sauran abubuwa kuma da za su taso insha Allah za mu sanar da su kafin shiga watan Ramadan insha Allah. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan alkhairansa. Allah ya ƙara mana lafiya da imani, Allah ya ƙara mana rayuwar mu da kuma zuriyar mu albarka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin. Amin. Alhamdulillah.